أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك أبواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى بقدر تامنا حدوى أولنا ورانا تعالى هميشي يومنا شاك قصدوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ندمت زوا مدينة شكرة تا دمو تايا تدري خرد أربعين ديدي وندعك إن يادات وأشرين دعوك وتنبير ميلادية تا دمو في لقوم شاترة. إن شاء الله تعالى زام دسا دقى إنت مكتسي أتكين تفسير سورة الزمر أجيا مصير آية تا تريد أربعين ديدي jan hankali da ubangiji subhanahu wataala yake yi da masu imani cewa su tsaya su kafu su jajince akan bautawa Allah subhanahu wataala, kar da razanin mai razani ya daga musu hankali, kar da surutu mai surutu ya tsada musu hankali, ya zamanto su samu sabati kafuwa da jajircewa akan bautawa Allah subhanahu wata'ala, wanda idan suka yi haka lalle ubangiji subhanahu wata'ala kuma zai kaskantar da dukkan mutumin da yake amsan wannan kiran na manzo, sannan kuma yake dubi ko kuma yake waiwaye game da abin da ya shahi ayoyin Allah subhanahu wata'ala. Allah zai tabbatar mishi da tabewa a nan gidan duniya, kuma gobe kiyama Allah ya tabbatar da shi a cikin azaba mai radadi. Bayan waɗannan ayoyi, bayan aya ta 40 matashiyar karatu na yau, ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalna 'alaykal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada fali nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa ma anta 'alayhim biwakeel. A wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna lalli mu su Allah anzalna 'alaykal kitab, mu ne muka safkar akanka, bana muka safkar maka da alqur'ani mai girma, ya rasulana, bana ya manzon mu muka safkar maka da wannan alqur'ani, sannan kuma wannan alqur'ani bil haqqi, bimana mun safkar maka da shi da gaskiya, ko kuma kace abinda qur'anin ya kusa gaskiya ne. Famanihtada, dukkan mutumin da ya amshi wannan shari'a da take cikin alqur'ani mai girma, to fali nafsihi, ai kan shi yama, bimana dukkan wanda za a karanta ayar qur'ani ko a karanta hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dauki wannan abu kai aiki da shi, to kanka kama karka taba tsammanin cewa sabanin wani abu ne makamancin wannan. Idan ka kyautata kanka ka kyautatawa, idan ka amshi shari'ar da ke cikin qur'ani, to ka tabbatar da cewa ba kanka ne kama ba wani kama al'umma ba. Sannan wa man dhalla, wanda kuma ya bace, Allah ya ce fa innama yadhillu 'alayha, ya sani cewa ya bace ne a karan kanshi, bi ma'ana sakamakon abinda bacewar da yayi shine zai tabbatar wa kanshi da samun azabar da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce kuma ka faɗa musu cewa wa ma anta 'alayhim biwakeel, imana kai ba wakili bane akan su, mai kula da cewa dole sai wani yayi imani gida kaza, dole sai sun yi imani da sauransu. Abinda Allah ya dora maka, bayyana wa mutane wannan littafi na alqur'ani mai girma da kuma abinda qur'anin ya kunsa, sannan kuma idan kai wannan kai ka tsare naka, dan haka dubara ta rike ga mai shiga rijiya kamar da suke faɗa, wanda ya ga dama ya amsa, wanda kuma ya ga dama ya faɗiya ya kafurce, lalle ubangiji subhanahu wata'ala dai ga abin da ya tanadi. A nan wannan aya tana buƙatar bayanai masu ɗan tsawo kaɗan. Faɗar Allah subhanahu wa ta'ala farkon ayar da yake cewa inna anzalna ilayka alkitab, a wani wuri za ka ga inna anzalna alayka alkitab, yanzu wanda yake gaban mu anan alayka ne, sannan a wani wuri za ka ga ilayka. Anan Muhammad ibn Salih al-Usaymin Allah ya rahama a gare shi ke cewa idan ka ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalna ilayka da hamza, yace yufidu anna ghayata al-inzali ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la yatajawazuhu ila ghayrihi, wannan kamar yana nuni ne akan an tafkar da wannan ambato wanda shine alqur'ani mai girma ga annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baya ketare manzon Allah zuwa ga wani. Amma a lokacin da ya zamanto an ce alayka da aynun, wannan kuma yana nuni akan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma da dukkan ma wani wanda yake cikin wannan al'ummar tashi, kenan Allah ya sabkar da wannan littafin a gare su akan su karanta shi su yi aiki da abin da ke cikin shi. Inna anzalna ilayka, afwan, na'ana inna anzalna alayka, sai Allah ya ce alkitab. Alkitab anan al-muradu bihi al-Qur'an al-Karim, ana nufin al-Qur'ani mai girma. Wa summiya kitaban, me yasa aka sanya mishi da suna al-kitab anan? Maliki cewa an sa mishi da suna al-kitab li annahu maktubun fil lawhil mahfuz, saboda yana nan a rubuce a cikin lawhil mahfuz, kuma haka shi al-Qur'ani mai girman nan maktubun fi suhufi allati fi aydil mala'ika, yana nan a rubuce a cikin takardu da suke hannun mala'iku. Sannan kuma Qur'anin nan yana nan a rubuce fi suhufin lati baina aydina, waɗannan alqur'anan da suke hannunmu, bana wannan alqur'anin da yake hannunmu. A daga ce alkitab ana nufin kenan wani abu katangantacce, rubutacce, haɗaɗɗe a waje guda. To shi ne Allah ya ce inna anzalna alayka alkitab, lalle mu ne muka saukar da wannan littafi a gare ka, ana nemi shi alqur'ani mai girma. To wannan littafi da Allah ya saukar sai ya ce lin nasi, an saukar da shi zuwa ga mutane, an saukar da shi saboda mutane, ai annallaha anzala alkitaba ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama liyahtadi bihi, Allah maɗaukake sarki ya saukar da alkur'ani mai girma a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya shiryu da abin da ke ciki, haka kuma ya shiryar da mutane abin da ke cikin alkur'ani mai girma. Sai malam yake cewa fa innan nasa, haka mutane idan suka amfana da abin da alkur'ani ya zo da shi, to lalle tabbas sun sauke haƙƙin da Allah maɗaukake sarki ya ɗora a kansu game da haƙƙin shi alkur'ani mai girma, na cewa a karanta shi kuma a yi aiki da abin da ke cikin shi. Linnasi bil haqqi, kenan Allah ya saukar da wannan littafi ga mutane da gaskiya. To al haqqu anan gaskiya a karan kan shi yana da ma'ana kamar guda biyu. Ma'ana ta fari ana nuni anna ma ja'a bihi hadha al qur'an huwa haqqun, duk abinda alkur'anin nan ya zo da shi to gaskiya ne. Sai ce wal haqqu huwa, ya ka ce gaskiya shi ne abinda Qur'ani ya zo da shi, na as-sidqu fil akhbari wal adl fil ahkam, dukkan labarin da Qur'ani zai baka to ka tabbatar da cewa labari ne na gaskiya. Dan haka Allah ya ce al linnasi bil haqqi, wala bil haqqi al akhbaru al waridatu fil qur'ani annaha sahihatun la raiba wala shakka wala taraddud fi hal, ba ku kanto akan cewa duk labarin da Allah ya ba mu a cikin Qur'ani cewa labari ne ingantacce. Sannan kuma dukkan wani hukunci da ke cikin Qur'ani hukunci ne na adalci, ai a dalilin shi Allah ke cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yace la mubaddil li kalimati, بمعنى ان هذا القران نزل بالحق اتى بالحق وهو صدق الاخبار وعدل في الاحكام, جاب abinda yazo a cikin shi abu ne wanda yake na gaskiya, labari da azaba ta na annabi Musa na annabi Harun, na annabi Yusuf, na annabi kaza, na annabi kaza. To waɗannan gaba ɗayan su labaru ne suke ingantattun labaru, labaru na ƙwarai wanda babu shakka a kan su. Wannan shine ma'ana ta farko da Allah ke cewa lin-nasi bil haqqi, kenan al-haqqu alayya yana nufin annaba ja'a bihil qur'an, duk abin da qur'ani yazo da shi na labarai, labari ne wanda yake na gaskiya. Sannan ma'ana ta biyu da al-haqqu yake doka, al-haqqu iya dokan ma'anan anna nuzulahu haqqun laysa bibatil, sabkan da al-qur'ani yayi sabka ne na gaskiya ba sabka bane na banza. Saboda me yasa? Fa innahu la ya'tarihi al-batil, ai in ka lura dukkan wani wargi da wata shegantaka da dukkan wani abu na banza baya tunkarar al-qur'ani mai girma. Baka ji Allah yake cewa ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, sai ce tanzilun min hakimin hamid. La ya'tihi al-batil, dukkan wani abun da ka sani na banza bai zo al-qur'ani mai girma. Gaba gare shi ko baya gare shi, al-qur'ani ya huta daga wannan. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, sai ce tanzilun lillahi min sakkake min hakimin hamid, daga wajen al-hakim, shi ne mai hikima, al-hamid, abin yi wa godiya, wanda ya cancanci kuma a gode mu, shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka Allah yake cewa, ƙara bayyana ma'anar cewa lin-nasi bil haqqi, al-haqqun nan ana nufin Qur'ani bai sauko ta hanyar banza ba. Shi ne Allah yake can a cikin suratul shu'ara, sai ce wa ma tanazzalat bihi shayatin, sai ce wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahu ani sam'i la ma'zulun, yace ai ba alba ba shaytanu suka sauko da alqur'ani, kenan ya sauko ne ta hanya na gaskiya. Dan haka kenan anan Ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalin mutane akan cewa lalle qur'anin nan dukkan labarin da zai bada gaskiya ne. Sannan kuma alqur'anin nan wajen sauko da shi, hallo an sauko da shi mafi ingancin hanya, hanya take cike da takatsantsan da tsaro. Daba ta gaba Allah ke cewa fa bani hada fa li nafsihi, dukkan mutumin da ya amshi shiriya wanda alqur'anin nan yazo da ita, to fa li nafsihi, ai kai shi yaba. Sannan kuma wa man dalla, wanda kuma ya kiya, ai adalla fa bal لم يأخذ بتعاليم القرآن ولم يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كأبن القرآن يزول الشبا شريو سواتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كتبا تونم تمر فإنما يضل عليها, بمعنى لا يضر أحد إنما يضر نفسه فقط. إذن أن أدم يكيمتا كنت زأتي مش ألا ياتي يساق هو يطول يجبا, to tabbatar da cewa ba kai shine ya cutar bai cutar da kowa ba. A farkon karatun da mun karanta anan fadar Ubangiji subhanahu wataala hadisi da wanda yake ba mu labarin hadisi Qudsi, Allah madaukake sai yake ba mu labarin cewa ɗiyan Adam a kadarta cewa na farkon ɗiyan Adam har na ƙarshe da ɗan Adam da aljani gaba daya, a ce kowa tsagera ne yadda ka san tsageranci irin na Fir'aun. Allah ce ma na qasa zalika min mulki shay'a, tsagerancin nan da iyan Adam za su yi, Allah ce bai ya rage mulki na da komi, bai ya rage mulki Allah da komi. Kamar yadda kuma a ce kowa imanin shi da nagartan shi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, to wannan shi ma baya ƙara mulkin Allah da komi. Da haka kanka kama in kai, idan ba ka yi ba kuma kanka kama. Shi yasa Allah yake cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda kuma ya ga dama ya fa'i ya fantarewa Allah subhanahu wataala. Almuhim dai dan Adam ya zaba wa kanshi inda zai zauna. To wannan aya wa man dalla fa innama yadullu alaiha, sai Allah yake cewa wa ma anta alaihim biwakil, kai ba wakili bane akai aka turo, dole ka bincika ka ga waye yayi imani waye bai imani ba, dole wanda sai yayi kaza du'a. Abin da ke kanka kawai shine ka kirayo su, su zo su bautawa Allah subhanahu wataala, in sun yi sun ba kansu in ba su yi ba sun cutar da kansu. Wannan ayata 41 a cikin suratu Zumar tana karantar da mu abubuwa kamar haka. Abu na farko, malaci annahu yambazi liman ma'ahu haqq an yakuna qawiyan mutahaddiyan li khasmihi fala yaqifu mawqif adh-du'f. Dukkan mutumin da yake kan gaskiya da shari'a daga Allah subhanahu wa ta'ala, to abinda ake bukata a gare shi ya tsaya ya jajirce akan abin nan da yake kar ya samu rauni da karaya. Sannan kuma waɗannan ayoyi suna karantar da mu abubuwa kamar haka. Bayan wannan daba ta farko, suna karantar da mu cewa lalle bayanin Al-Qur'ani mai girma cewa magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Idan da za a tambaye ki Qur'ani halitta ce ko kuma maganar Allah ce, zaki ce Qur'ani maganar Allah ce. Dalili akan haka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa kallama Allahu Musa, sai ce taklima, Allah ya yi magana da annabi Musa magana. Can Allah ya ce yuriduna an yubaddilu kalamallahi, suna so ne su jirkita maganar Allah. Dan haka Al-Qur'ani mai girma magana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kenan laysa zatan muayyana, kenan ba wani zati bane za a ce kaza, a magana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Fal Qur'anu kalamun fa idza kana kalaman fa innahu la yakunu makhluqan, magana ce. Idan ko ya zamanto magana, bayan da za a iya zamanto halitta, sai dai ya kasance siffa ce daga cikin siffofin Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma siffa wadda take siffa ta kamala. Wannan abu na farko. Abu na biyu kenan, kenan Allah madaukakin sarki shi ya faɗi Al-Qur'ani, na daga Qur'ani maganar Allah ce, Qur'ani maganar Allah ce. Abu na gaba da wannan aya take karantar da mu, mu dauki gaba ta anzalna, kawai anzalna. Allah ce mu muka sabkar. Wal inzalu la yakunu illa min uluwin wa hadha huwa alladhi dalla alayhi alkitab was sunna wal ijma wal aql wal fitra. Idan ka ce sabkarwa, an sabko daga abu, an sabko da abu kaza, dukkan mutumin da ke da hankali mai zai zo a cikin kanka, aka ce an sabko da abu kaza daga sama ne zuwa daga sama zuwa ƙasa, ko kuma daga ƙasa zuwa sama ne. Idan ka ce sabkowa, daga sama ne zuwa ƙasa, ko kuma daga ƙasa ne zuwa sama, daga sama ne ko zuwa ƙasa. Wannan dukkan hankalin ɗan Adam in dai ba ya samu matsala ba, to ya tabbatar da cewa haka ake yi da inzal. To nan da Allah ya ce anzalna, mun sabkar, to Qur'ani mai girma ya tabbatar da cewa lalle yana mana nuni akan cewa annallahu isbatu uluwillah, isbatu uluwillahi ala khalqihi, cewa Allah madaukakin sarki yana saman bayin shi. Magana ce akan cewa ar-rahmanu ala al-arshi istawa, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah ya daidaita akan al-arshin shi, al-arshi yana ila, yana sama. Shi ne maganar da ɗan bid'a suke yi, cewa ahli sunna sun ma Allah waje, sai dai ka ce Allah yana ko'ina. Wanda kuma wannan magana ta cewa Allah yana ko'ina, babu wani dalilin da yake goyon bayan haka. Aya na gugar aya, aya na gugar aya, ayoyi guda bakwai Allah ya tabbatar mana da cewa lalle ya daidaita a kan al'arshin shi. Sannan ka zo irin magana irin ayoyin da Allah yake ce a amintum man fis sama'i, man fis sama'i, wanda yake sama, wai wanda yake sama, Allah. Zaka iya haduwa da wani mai jayayya, sai karanto maka ayat take cikin suratul mujadala, Allah yake cewa ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'u, ko har zuwa yake cewa wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Wannan ayat an samu tafsirin ta daga Abdullah ibn Abbas, sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ma'akum bi ilmihi la bi zatihi, Allah yana tare da ku da ilimin shi, saboda wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, ilimin Allah ya kewaye komai da komai ba da zatin shi ba. Dalilai sun wuce a lissafawar suke tabbatar da cewa lalle Allah yana sama, ba magana bace ta son zuciya ko kuma ganin dama ko na makamancin wannan, magana ce ta abin da Qur'ani ya tabbatar da shi, hadisi ya tabbatar da shi, kuma aikin sahabbai ya tabbata a kai, tunda su suka yi kowa fahimtar abin da Qur'ani ya umsa. To da Qur'ani ya tabbatar da haka, sannan ma ya ce as-sunnatu sahiha, hadisai ingantattu suwa sun tabbatar da cewa Allah yana sama. An zo da wata baiwa ana ma wa'antar da ita wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka ce wazalla ya jarraba ta ga danya tana da imani. A lokacin wazalla sallallahu alaihi wasallam yake ce mata kin shaida ba abin mu ta suka cancanta sai Allah, ta ce ta shaida. Wazalla ya ce waye ne, ta ce anta rasulullah, kai manzon Allah ne. Ya ce mata aina Allah, ina Allah yake, ta ce Allahu fi sama, Allah yana sama. Wannan ko hadisi ne ingantacce a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka faɗa. Sannan kuma ijma'in malumai, me yake cewa ijma'i? Shi ne a samu haɗuwan kan al'umma wanda ake ga cewa lalle waɗannan mutanen sun taka matsayi na ilimi tun daga lokacin sahabbai, don da suka biyo bayansu da kyautatawa a kan wata mas'ala ba a samu saɓani a kai ba. Da haka bayan da za a yi wani ɗansu hulutu a yanzu ya ɗaga kai ya ce ai abin da ba haka nan ba ne ba, kuma a saurare shi. To shi ne malaka ce a nan faƙad ajma'a salaf ala zalika, bi ma'ana malamai magabata sun yi ijma'i gaba ɗaya akan cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana sama, sai ce ma minhum min ahadin qala bi khilafihi abadan, ba a taɓa samun wani daga cikin malamai ba wanda ya yi magana akan cewa a'a Allah ba a sama yake yana ko ina ba, sai daga baya aka jahili suka shigo cikin addini. Mala ya ci gaba da cewa wal qa'idatu fi hadha, kuma ka'idar da za ki rike a wannan bangare annahu idza dalla al kitabu was sunna ala shay'in wa lam yu'lam anna ahadan min as salaf as sahaba wat tabi'in qala bi khilafihi fa innahum la yaquluna bi siwahu, duk abin da aka samu qur'ani ya hawo hadisi ya hawo sannan kuma aka samu sahabbai akai, ba a samu wani daga cikin sahabbai wanda ya magana ta saba wannan maganar ba, ta cewa lalle Allah yana sama. Daga babu wani mutum da zai zo daga baya ya ce a ai ga abu kaza ba fahimce shi ba, sahabbai ba su fahimta ba, annabi bai fahimta ba, qur'ani ba daidai ya faɗi ba, ba haka ake nihi ba, sai a yau ne shi ya gane. Wanda zai ce Allah yana ko'ina ya tuhumce ga kai da kace Allah yana sama, alhali Allah shi ne ya ce yana sama. Tambaye shi kahin Allah ya halitci ko ina, ai zama ko ina halittar da ake, ko ba ka bane ba? Ko mun san cewa Ubangiji huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim, kahin ya halitci ko ina kuma yana ina? Kan Ubangiji ya halitci ko ina da shi yake cewa yana ko ina, kan ya halitci ko ina shi Allah yana ina? Da aka zaman lahiya a cikin asma wa sifat, sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ɗaya ne, duk abin da Allah ya tabbatar wa kanshi kamar kan lahiya, daga ka shiga kuse-kuse da tafasir da detail a cikin abin da ba a buƙatar a yi detail magana a ciki, to kai kawo ka bace, ka tsaya inda aka tsaya ka abin da Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma sahabbai suka fahimce shi a haka, wannan shi ne addini. Hada ho din bayan su kuma wannan aya tana karantar bayan abin da shahi kenan dalili na ijma'i, sannan kuma hankalin dan adam in dai bai samu tasgaro ba ya yarda cewa Allah yana sama, kamar yaya yanzu duk lokacin da bawa zai addu'a tsakaninka da Allah, in za ka yi addu'a zuciyarka watsuwa take ko kuma sama take, nutsuwanka da gamsuwa da kake samu ka ga wani yana ɗaga hannu yana addu'a yana haka, kamar zai jayo abin daga sama, duka yarda ne a cikin fitrar shi, halittar da Allah ya mishi ya yarda cewa Allah yana sama. kuma ka samu yaro karami wanda bai san ko ina ne ce ina Allah yake zinna maka sama saboda fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha a haka Allah ya halicci dan adam cewa lalle yana jin cewa ubangiji yana sama da shi kuma matsayin Allah ya daukaka akan dole kasancewa huwal qahiru fawqa ibadihi kamar yadda fada cikin suratul an'am dan haka dalili na fitra ta dan adam ya nuna cewa dan adam ya yarda cewa Allah yana sannan wannan aya tana karantar da mu abu na gaba falalar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da haisu kana inzalu hadhal qur'an alazim alayhi ta hanyar da Allah ya zabe shi ya aiko alqur'anin nan a tare da shi shine Allah yake cewa Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shine mafi sanin a ina ya kamata ya bada manzancin shi shine ake ta rikici go yahuda suka ce basu yarda ba ya za a aiko wani annabi karshen zamani mafi girma a cikin annabawa a cikin wata kabila wanda ake gaba kowa bace ba ita wasu ana ce musu larabawa kaza 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 Allah yace ku ajji hankalinku Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu ya kara ce musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadli al'azim Allah shi ya san waye ya kamata ya zama a matsayin manzo ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya zama tun manzo da haka ba wani wanda zai daga baki ya ce ba haka ya kamata a yi ba sannan kuma wannan aya tana karantar da mu cewa annal qur'ana nazala li maslahati al-khalqi al-qur'an da Allah ya saukar da shi saboda cimma manufa ko kuma a ce saboda intere na bayi intere na maslaha abinda yake gyara mu a dalilin haka Allah ya saukar da qur'ani a ina za mu fahimta ka a cikin wannan aya Allah yake cewa inna anzalna alaykal kitaba sai ce linnas wanda gaba ta linnas tana bayyana mana cewa qur'anin nan Allah ya saukar da shi saboda ni'ima ce karamci ne ga su bayi Allah ya daranta su ya ni'imta su da wannan littafi dan haka maslahatu lil khalqi fal qur'an lam yanzil didda masalih al khalqi bal nazala li masalih al khalqi wa li hadha qala lin nas qur'ani ya sabko saboda Allah ya bayyana mana cewa lalle ni'ima ce bai girma yayi a gare mu da ya sabkar mana a littafin nan na alqur'ani da aka fahimtar dan adam zai yi akan cewa qur'ani da baibayi ne ko kuma a waɗannan ta'alim na addini karantarwar addini kamar wani tarnaki ne da baibayi a cikin rayuwa kuskure ne ba karamar ni'ima bace ubangiji subhanahu wata'ala yayi akan mu da ya sabkar mana da alqur'anin nan mai girma sannan kuma wannan ayoyi suna karantar da mu bayan haka cewa annal qur'ana hujjatun alqur'ani hujjatun laka ko kuma hujjatun alayka ko ya zama hujja ne a gare ka bi ma'ana ka aikata ayyuka manazarta ka samu dacewa da gidan aljanna ko kuma ya zama to hujja ne a kanka bi ma'ana a ce an aiko maka littafi an aiko maka manzo an zo an maka bayani malamai sun yi nasiha an yi gargadi an yi kaza amma baka ɗauki wannan abin a bakin komai ba dan haka abin da yake a gare ka shine gidan wuta qur'ani sai zama to hujja a kanka ba hujja ba a gare ka sannan kuma waɗannan ayoyin hadda suna karantar da mu cewa annan nasa yanqasimuna nahwa hadhal qur'an ila muhtadil wa dhalil mutane suna kasuwa kashi biyu game da alqur'ani mai girma akwai waɗanda suke shiryayyu sannan kuma akwai waɗanda suke batattu wanda ya amsa ya amshi shirya alqur'ani mai girma wanda kuma yake amsa to tabbas wannan mutumin shi kuma ya bace sannan kuma akwai abubuwa da dama da wannan aya take karantar da mu barta haka nan kina take ce ne lalle ubangiji subhanahu wataala shi ya saukar da wannan alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an saukar da shi akan mutane mara su yi aiki da shi dalilin gaskiyar da yake cikin shi sannan kuma dalilin gaskiyar da aka sabkar da Qur'anin nan shi wanda ya amsa wannan shari'a hakika yayi wa kanshi wanda kuma yake amsa hakika shi ma dai yayi wa kanshi dan haka abin da ke kan annabi wama anta alaihi biwakil bima'ana anna da'iyal muballigha li shari'atillah idza balagha 'ala alwajhi idza balagha 'ala alwajhi alladhi amara aw umira bihi faqad bari'at dhimmatuhu dukkan wanda Allah ya dora mushi aikin da'awa to a lokacin da yazo ya kira mutane zuwa ga littafin Allah ya kira zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuma shi aikin shayani in kuka ga dama ku imani in kuka ga dama farkari shi ba aikin shi bane shi ne Allah ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallama anta alaihim biwakil bimaana duk mutumin da zai yi da'awa kar ya dame ka sai ne ka kira mutane wanda ya ga dama ya amsa wanda bai ga dama kuma kar ya amsa idan ya zama to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na jagora a cikin wannan al'umma gaba ɗaya jagora a cikin hatta manzannin da Allah ya turo a ban ƙasa zai zo yayi da'awa wasu suke amsa kuma Allah ya nuna musu cewa ba aikin ka bane ba kai kai naka ka kare to kaga wani malami mai da'awa bin babu aula kai dai kai abin da zaka iya fa masha fa yu'minu wa masha falyakfur wannan ita ce kaida sai mu ji aya ta 42 Allah yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake babu labarin cewa Allahu lalli Allah Allah shine wanda yatawaffa al-anfusa shi yake amsar rayukan bayi hina mautaha a lokacin da bayin za su mutu bima'ana Allah shi yake amsar rabbawa a lokacin da dan adam zai bar duniya sai ya ce wallati lam tamut kuma da maran da bata kai zuwa ga mutuwa ba fi manamiha a cikin barcinta ita ma adan Allah yana amsar ran sai dai amsar ran wannan da wancan daban-daban ne wancan idan aka yi shi an kare sannan shi kuma wannan na barci zaka kasance waje guda biduni taharruk biduni kaza biduni kaza amma kana ihsasin wasu abubuwa aka wani kara ko wani abu ya faru zaka iya farka da sauransu to ita ran dan adam a karan kanta sun yi bincike a zamanance sun gano cewa a lokacin da dan adam ya kwanta yake barci akwai wani abin da yake fita daga jikin shi sai dai an kasa gane meye wannan abin da yake huta alhalin kuma Allah babu labari ko me yake huta rashin yake huta Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha sai Allah yake cewa waɗannan ran kala biyu fayumsiku allati qada 'alayha al-maut sai Allah ya rike wanda aka zartar mata da mutuwa sai kaga mutun ya kwanta yana barci an zare ran shi a wannan halin bal inma amr bashi lufashin da yake yi to a irin wannan hali fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wanda Allah ya rubuta daga wannan barcin zai yi tazarci bima'ana ba zai tashi ba sai Allah ya rike ran ba za ta dawo ba shikenan a rika wallahi lahiyar shi lauha tare muka yi hirje da dare shi kaza 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 amma yanzu ba wani tashi kai sallar asuba an kare wacce tashi kai sallar asuba an kare ran ne bai dawo ba a duk lokacin da dan adam zai kwanta yayi barci to a cikin biyu ne ko ya halka ko kuma ya halkawa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya karanta lokacin da ya halka daga barci alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan mu mutu sai ga mutum lafiya Allah zai zo kwanta yana kwanta da sahi labarin ya zama wani abu daban ba abin da ake tsammani ba zaka Allah fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wa yursilu al-ukhra sauran rayukan kuma Allah sai ya maido su ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci kayyadadde abin ambato abin sani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan da wanda za a rike ran da wanda kuma ɗan aka maido ran ba to shi ma iya da wani ajali wani lokaci kayyadadde wanda wannan lokacin yana yi la ma'ala wa la mafarra dole shi ma ta iya zai shi ne wani mai hikima yake cewa الموت باب وكل الناس داخله من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد yake cewa al-mautu babu wani kuma yace al-mautu kasul wani yace mutuwa kofa ce wani yace mutuwa koko ne naka doka ka sha kowa dole sai ya kofada kofa ce kowa dole sai ya fita daga ciki ya huta daga cikin yanda muka shigo wannan wurin dole yanda ba za ka huta daga sama ba sai ka bi kofa din za ka huta to kamar haka mutuwa take kuma dole sai ka bi sai ka bi da kawuci sai ke cewa ta'addadatul asbab hanyoyin da dan adam zai bar duniya su suke da yawa wani ya mutu a dalilin ciwon ciki wani dalilin ciwon kai wani haƙo wani ya mutu haka nan lafiyar shi lau garas yana cikin harkoki kawai ba cik an kare kawai lokacin ya kare wani ya hadari wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza da sauransu ta'addadatul asbab sabubban da suke kai dan adam zuwa ga mutuwa su suke da yawa amma dai al-mautu wahid ai ita mutuwa daya ce al-mautu wahid mutuwa ita ce daya ce ba ta da dalili to dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya kasaran dan adam kashi biyu akwai kashin da Allah zai rike ran ya zama to bata dawo ba sannan kuma akwai kashin da Allah zai saki musu rayu ya dawo zuwa ga wani ajali ko kuma wani lokacin da Allah ya kadai ya sani ko Allah ya kayyade shi shi dai abul lisani ko a rike ko a sake ta kai dai aka saka ma din ba abin da yake kanka shine kaga cewa yaya za a yi ka amfana da wannan damar da Allah ya baka tunda kai ma kusanta kake kare yanzu na aran mun zo mun zauna mun ji kusan minti 30 misali a wannan minti 30 inda muka yi sun tahi ke dan a cikin rayuwar mu har abadin 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 abada an kare abul lisani shine me ka tsururta a cikin wannan lokacin kafin ya tahi da me ka amfana a cikin wannan lokacin kafin ya wuce ka kadarta cewa kowace safiya kabarin kai ne kake kusanta kuma tabbas wata ran sai ka fada cikin shi Allah ya ce inna fi zalika a cikin wannan al'amarin na bayyana cewa ran dan adam tana barin gangan jikin shi a lokacin da ya zo barci in aka zo farkawa kuma Allah sai ya raba su kashi biyu a maiduma wasu ran su kuma a rike shikenan kare Allah ya ce a cikin haka la ayatin akwai abun lura amma ba ga kowane jamuji ba liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tunani suke dubi zuwa ga cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da daukakar da yana da girman da ya kamata a rursuna a bauta mushi a dukufu akan bauta mushi kuma kar a yi wasa ba kowa ke gane haka ba cikin bayi ba kowa ke gane haka ba kana gani yanzu kana rayuwa kawai kana gama kamar wani yancin ka ne ka rayu wallahi dan adam idan ya kai ya kawo ar-ra'ayhu stagna yana ji cewa shi din nan wa wuyan shi yayi kwari zaka ga yana wani jabberanci yana wani tagaddusuranci bi ma'ana yana jijji da kai zai ga shi rayuwar ma yanzu wani yanci shine a bar shi rayu alhali kan ji ala miskini bai san ba cewa ni'ima ce ta ubangiji akan shi yayi amfana da wannan ni'imar tun kafin wannan ni'imar ta dade kuma tabbas za ta dade 60 aw 70 dan haka Allah ya ce inna fi zalika al-ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin haka akwai izna akwai aya akwai abun lura amma ga mutanen da suke tunani wanda zai tsaya ya rika tuna girman Allah ya tsaya ya rika tuna cewa dan mi Allah ya halicce ni ya tsaya ya rika tuna cewa mi ya kawo ni gidan duniya irin waɗannan kuma da ake bukata ba haka ba kawai mutum ya ta tsaya cikin rakkunwa mutum ya ta tsaya kwakwalwar shi ba ta tunanin komai kawai burin ka duniya ita ka sa a gaba baka tsammanin cewa wannan rayuwar da kake akwai abin da zai zo yanke ta ita ce mutuwa to kar dan adam ya kasance daga cikin irin wannan kalan mutanen ka zama to daga cikin kalan mutanen da kwakwalwar su tana yi bi ma'ana kana tunanin yau ni ne gobe ba ni bane ba yau akwai gobe babu ni
damar da Allah bani yanzu ba lalle bane in an ji ba Allah ya maimaita mu ita da sauran irin abin da Allah tabbatar maka da sunan ni'ima a cikin rayuwarka wanda ya kamata kamar Allah godiya akai ta bangaren bauta wa Allah hakikanin bauta to irin wannan tunanin ba kowa bane yake yin shi kuma shi yasa galibin ayoyin Qur'ani aka irin wadannan abubuwan ga sunan abu ne a hili amma sai Allah sai ya rihi aya karshe akan cewa ba kowa bane zai iya fahimtar irin wannan abu yanzu ka kasa a cikin mutanen duniya so suka yawa na kirki ko na banza musulmi ko kafirai kafirai suka yawa hada min ma la shakka fihi sannan kuma ko cikin musulman mahallan jiya mun yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amma mana cewa al'umma za ta kasu kashi 70 wannan musulman fa an daddatsu kashi 70 kuma kashi 70 kashi 73 kashi 72 za su yi wuta ɗaya ne shiga aljanna kada kallon waliya da yawa ba kowa bane ba wama yu'minu aktharuhum wa in tu'i aktharu man fil ardi dunuka an sabilillah Allah yake cewa idan da zaka biya mafi gabagarin jama'ar mutanen duniya za su fatar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka yake faruwa ana karanta miki hadisi kina ce ai mutane ba ai ba haka ake yi ba yanzu ya za in yi kaza abun dariya in aka yi kaza ai ba wata daga kunya ba aka yi in ba ai kaza ba ai kaza zai faru wannan dalil lissahi ne na mutane ɗan duniya kar ka sa kanka cikin wannan lissahi ka yi lissahi akan me Allah yake so me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so wannan shi ne lissahi bayan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa amittakhadhu min dunillahi shufa'a Allah ce am bi ma'ana bal bari dai ittakhadhu min dunillahi shufa'a ai sirrika koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shufa'a'u bi ma'ana wasu ababen ceto suke ga cewa gumakan su su cece su lata manata da sauransu da har a cikin a yau a cikin duniyar musulunci ma akwai wanda yake ga cewa malamin shi shi zai cece shi ko baka ba haka yake gani akwai wanda zai ce a shi ya dauki alƙawarin cewa gobe kiyama shi zai kai ta aljanna a yau ana faɗin haka kuma a yau mutane sun yarda mutane suna biyayya akwai wani shehu malami in ya je wani ƙauye sai kalli wani ɓangare ɗaya na jama'a ya ce to kowa na ci an yaye mu ɓangare kaza yanzu ku da kuke wannan ɓangaren kuma ku ta kuka Allah ya ce wallahi ana wannan abu a yanzu haka kawai sai kalli ka ce na yaye ma na yaye ma na maka alƙawarin aljanna ba kalu bal iya da wannan a cikin musulunci ba amittakhadhu min dunillahi Allah ce bal bari ne surrika kuma bayan Allah shufa'a'u wasu ababen ceto daban me yake cewa ceto abin da yake cewa ceto shine a gobe kiyama idan aka je akwai waɗanda za su yi da'awar cewa za su yi ceto a ɗauki wane a kai shi gidan aljanna wane a sauka mishi azaba kaza wane a mishi matsayi kaza a aljanna wane a mai kaza da sauransu wannan ceto kenan to ceto a cikin musulunci akwai shi addini ya tabbatar da cewa lalle akwai ceto kamar Allah yake cewa a cikin suratul baqara ayatul kursi Allah yake cewa man zal ladhi yashfa'u 'indahu yace illa bi iznihi a can cikin suratul najmi yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an sai ce illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda a can cikin suratul mudaththir Allah yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sannan kuma nan cikin zumar Allah yake amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul aw law kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun to ceto ya kasu kashi biyu ku rike da kyau ceto kala biyu ne saboda mas'alar ceto mas'ala ce daga cikin masail na aqida wanda wasu sun bar tafarkin musulunci a dalilin inkarin ceto sun ce babu shi kwata-kwata aka ce me dalilin ku suka ce Allah ya ce fa watan fa'u shafa'atu shafi'ina kaga kuskure ne wannan sannan wasu kuma suka bude kofar sai suka bude ta da yawa suka ce ai kowa ma in ya ga dama zai iya ceto kamar da ɗan bid'a suke a yau ce na cece ka ko ina da riga mai aljihu kaza akwai wani aljihu zan zama mutum a dubu kaza ko mutum miliyan kaza ka je mutum yana da awarci a duk wanda ya ganni kai wanda ya ga wanda ya ganni ma an ga aljanna ne yanzu shi manzon da Allah ya turo haka haka karantar da mu tsakani da Allah yo in gani man in gani ne kai da kake da awar din aka ganka da sunan kai dan kai shehu ne ko wali ne kai a yau mutum zai shiga aljanna to su Abu Jahl sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Lahab jinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana matsayin babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya tabbatar da cewa dan mutane kai a wa zaka zo ka ce wai dan an ganka duk wanda ya ganka wanda ya soka ko yayi ibada ko kar yayi ibada duka san ma kan kar ma yau halkar da kanshi ne wani sallah wani azumi wani zakka wani aikin haji duka wahala ne kaga mutun ya harde kafafuwa ya zauna baya Allah wai ai abin da ake cewa sallah shine tun Allah to tun Allah mu ko kullum a cikin shi muke tawilin banza to sai suka bude kofar da yawa sannan kaso na gaba shine mawqif na ahlus sunna wal jamaa karkashin qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzon Allah akwai ceto ba babu ceto ba tunda Allah ya ce man zal ladhi yashfa'u waye zai ceto a wajen Allah in bar izini shi ba kenan akwai izinin Allah akwai ceto wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an wanda ceton su bai amfanar da komai kenan akwai shi ceton kuma akwai wanda za su yi ceton ya amfanar can ƙarshen ayat Allah yake cewa ba wanda zai ceto illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ceto zai tabbata amma ga wanda Allah ya bashi daman yayi ceto kamar yaya da wacce da wacce da wacce da wacce Allah ce za ku yi ceto illa min ba'di an ya'zana Allahu me yake anan izini aka bada ko an bada izinin da wacce da wacce da wacce za su yi ceto sai ce liman yasha'u ko ai ce wa yarda kuma ceton za a yi shi ga wanda Allah ya yarda da shi ba sai ko kun gane masalan za a yi ceto amma suwa za su yi ceto Allah zai faɗe su gobe kiyama suwa za a ceta Allah zai faɗe su gobe kiyama wacce ƴar wane ki yi ceto ki ceci wacce da wacce da wane da wane yanzu a tsakani da Allah mas'alar da take da irin wannan fahimtar a yanzu kawai mutum ka zo ka yage baki ka ce ai zan yi ceto kuma zan cece ka katsalan da ne a cikin lamarin Ubangiji waye faɗi maka kana cikin masu yin ceto kuma waye faɗi maka wanda kace zaka ceta Allah zai baka dama ka cece shi da ka ceto ya kasu kashi nawa biyu akwai ceto wanda korarre ne irin na ɗan bid'a wanda suke cewa zan cece ka zan kai ka aljanna zan maka wane ne da sauransu mutane sun rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da su Abdullahi dan Ubay dan Salul gobe iyama shi zai rike tutar munafuci ya je yayin jagora zuwa gidan wuta lunwashi ɗaya suke masanyar shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina shi yasa wallahi akwai wasu anzima wasu tsare-tsare wanda wajibi ne a yanzu mutum sai ya sa ido ya kula ana kira ne amma du'atun ne ala abwabi jahannam kiran ku ake amma zuwa wata jahannama ba kira ku zuwa ga addinin Allah ba yanzu mutum wanda zai ce kai mushi hidima kamar ɗan gidansu hidima su ba wasa bane su wane ne su wane ne kira ne yake ila nafsihi a karan kanshi shine yake jawo kanshi kira zai sa ka ga ba zai ce maka Allah ya ce ba ba zai ce maka manzo Allah ya ce ba sai dai ya nuna maka girman gidansu su ba wasa bane su ba abin taka bane su ba abin rena bane su ba kaza bane ba sai zama to a cikin zukatan ku an kimsa muku ganin girman waɗannan mutanen ba ku ga girman Allah ba ku ga girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce muku Allah ya ce ko manzo Allah haɗu ko ne ba matsala bace a wajen in aka ce shehu wani ya ce an kaji mas'ala ce mai girma wanda iya da iya wajibi ne da adam bakka da wani abu mai tsada wanda yake fahimci wannan mas'ala a yau idan ku baka fahimce ta ba to kuma zaka yi nadama dan haka akwai ceto, amma ceto Allah ne zai bada dama. Sannan kuma Allah ya faɗi mana wasu daga cikin wanda za su yi ceto da nassin Al-Qur'ani mai girma, da nassin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai mu ce waɗannan za su yi ceto. Me yasa muka ce za su yi ceto? Muka gane saboda Allah ba mu labari, ko kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. Amma in ba wannan ba, ka daga baki ka ce wani zai yi ceto, kuskure ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto tabbas, Al-Qur'ani mai girma zai ceto tabbas, wasu iya za su yi, za su ceci mahaifansu tabbas, da sauran irin ababen da suka zo a cikin dalilai na Al-Qur'ani da hadisi. To amma yanzu misali, Manzo Allah zai ceto idan ina so Allah ya sa ya shiga cikin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me ya kamata in ce a cikin addu'ata? Me ya kamata in ce? Ya Rasulullahi, ka cece ni. Ha? Tunda mun tabbatar Manzo Allah zai ceto ku? Jayyid. Yanzu ya halatta in ce ya Rasulullahi, ka cece ni. Ha? Sai dai in roƙuwa Allah in ce ya Ubangiji, ka sanya ni cikin waɗanda Manzo Allah zai ceta. Ya Ubangiji, ka sanya ni cikin waɗanda Al-Qur'ani zai ceta. Wa kake roƙuwa nan? Allah. Saboda ba a roƙon wani sai wa? Sai Allah subhanahu wa ta'ala. Irin waɗannan bayanai suna da muhimmanci ƙwarai da gaske, mutum ya fahimce su da kyau. Saboda yanzu haka kawai ne ka ga mutane suna maimaita wasu maganganu a saman hanya. Idan ka ce ba haka nan ba ne, sai a ce baka san Manzon Allah. Haka kawai. Kai tsaye ka ga wannan ƙarshen zalunci ne, ka tuhumci mutum da cewa baya san Manzon Allah. Al'ali huwa itashe shi, kiran da yake, gwagwarmayar da yake, duka yana fama kwatantawa al'umma cewa a bi Manzon Allah ne, a so Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowa. Umurnin shi ya hi da kowa. Haka za ka samu mutanen da watakila ya ƙara rayuwar cikin hayaniya da shiririta, ya ƙara yanzu ya zama misali mai bara, yana maimaita magana, maganar saboda maimaita ta da ake a cikin al'umma, har ta zamanto ana ji ita ma kamar addini ce. A taimaka mana don Manzon Allah. Haka ya kamata a ce? Idan ka ce a ka ga bai san kimar Manzon Allah ba. Sai dai in gyara huska za ka yi ka ce, ku taimaka mini don imanin da kuka yi da Manzon Allah. Saboda imanin ibada ce ko ba ibada bane ba? Ibada ce. Imanin da muka yi da Manzon Allah bauta ne ga Allah subhanahu wataala, muka yi imani da shi. To duk abin da yake ibada ne kuma, to kana iya roƙo Allah da shi. Duk da ibadar haƙƙin wace ce? Haƙƙin Allah ne. Wali'i muni kaza don imanin da kai da Manzon Allah, wannan ya halatta. Amma ala ruwa wa dan Manzon Allah kana kusure ne. To ceto kenan ya kasu kashi biyu, akwai tabbatacce akwai korarre. Tabbataccen ceto shine wanda za a je gobe kiyama, Allah zai ayyana wasu mutane wane da wane da wacce da wacce ku yi ceto, ku ceci wane da wane da wane da wane da wane, kuma wanda za a ceta ma dole su iya da tauhidi. Ba haka ba kawai kai ta abubuwan da kaga dama na shirka ga Allah subhanahu wataala, san yawo Allah kishiya, ka ce ai muna nan bayan ceton wane, wallahi ba abin da zai iya amfana maka. Kuma azidukum min albayti shi'ran, duk mutumin da zai daga baki a yanzu ya kalle ka ce wane na ɗauki yaunin zan kai ka aljanna, wannan mutumin ya jahilci Al-Qur'ani, wannan mutumin ya jahilci hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya jahilci me ake cewa lahira a karan nan. Maganan nan da yayi tana nuni akan zallan jahilci wanda ya zubda. Wallahu a'lamu bimuntahahu. Akwai hadisi tabbatacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da aka fito za a zo a yi wata tsayuwa ta kusan shekara 70,000, ana tsaye ana kallon juna an gaji a lokacin mutane sai su ce to ayi tawaga a tsaye wajen annabi adam shi ne baban kowa shi ne kakanmu gaba daya a je wajen kaka ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi hisabi mutane su samu ɗansu a zo wajen annabi adam a haɗe mushi irin matsayin da yake da kai ne Allah ya halicce ka da hannayen shi kai ne Allah ya busa marai kai ne Allah ya sanar da kai sunayen komi kai ne Allah kama Allah laihi Allah ya yahe maka fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ka roƙa mana Allah a yi hukunci tsakanin bayi na aljanna sai aljanna na saɓani su wasu can annabi adam ya ce kai ubangiji na a yau ya yi wani fushin da bai taɓa irin shi ba kuma ba zai taɓa yin irin shi ba ni ne sababin saɓawanku daga gidan aljanna zuwa gidan duniya kuma ni ne Allah ya ce kar in ci itaciyar nan na ci itaciyar nan ya ce wallahi ni ma ta kaina nake ba na aika kara Allah da wannan magana dan Allah ana ɗan uwa me yake so annabi adam yayi ya dauke ku kai aljanna a ya roki Allah ayi hisabi ba ya roki Allah ayi hisabi yace bai ya iyawa duk da irin matsayin da yake da wai yanzu wani jamuje aka nan kawai wani kutaki wai yace wai zai kai aljanna kuma kai ka yarda saboda balili ne kai da iki ne kai baka san ina ka musaba ya roki Allah ayi hisabi annabi adam yace ba zai iya ba ba zai iya tunkara Allah da wannan ba amma wai yanzu sai ka yi tsabani idan ke zauna sai ka bai ce baka zai fita aljanna ko kuma hakana kana gudiya kana soka kana sunkulawa haba annabi adam alaihi salatu wassalam ya nuna musu baya iyawa shi ma ta kai shi yake kaga in dalla ala shay wannan yake maka nuni akan cewa waɗannan annaban Allah su ne suka san Allah haƙiƙanin sani kuma suka san girman Allah haƙiƙanin sani za a yi a zo wajen annabi Musa alayhi salatu wassalam shi ma a ce mashi annabi Musa kai ne kalimullah kai ne Allah ya yi magana da kai kiri da muzu Allah ya ce innani ana Allahu la ilaha illa ana ya ƙara ambata maka a cikin ƙasar cewa inni ana Allahu rabbul alamin wa alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu lokacin da annabi Musa yana cikin tahiyya a cikin dajin Sinai ya ji magana yana ɗagawa Allah ya ce mushi innahu ana Allahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin talikai ni ne nake maka magana duk da irin wannan matsayin da yake da aka ce annabi Musa ka roƙi Allah ayi hisabi ba wa roƙi wani a kai aljanna ba ayi hisabi ya ce wallahi ba zan iya ba a zo wajen annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya ce ina ni da nayi addu'ar cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya ce ba zan iya ba waɗannan kaga annabi Musa alayhi salatu wassalam iya cikin ulul azmi minar rusul annabi Musa iya cikin ulul azmi minar rusul sannan annabi Isa yana cikin ulul azmi minar rusul waɗannan annabawan gaba ɗaya ba wanda zai iya tunkarar Allah ya ce Allah ayi hisabi mutane su matsayi su ba kallacin su ɗauki wani su ga gidan aljanna ba amma saboda kawai addini ya zama kayan wasa kowa zai iya buɗe baki ya ce abin da ya ga dama kuma ya sabo da su goya mashi baya kuma har a riƙa tuhumar wanda ake ga cewa shi ne akan daidai ƙin a riƙa tuhumar shi da maganganu na ƙarya maganganu na zalunci maganganu na ƙage waɗannan ulul azmi sun kasa yanzu wai wani mutum da sunan wai shi malami ne ko na makamancin wannan wai ya ba wasu randevu a gobe kiyama zai kai su aljanna Allah ce wa in akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama yace wa akhadna minhum mithaqan ghaliza shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi musa sannan kuma Allah yake ta fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum sai yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to wadannan annabawa guda hudu a cikin annabawa masu ne ɗan ajin tabarkalla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi musa annabi isa sannan annabi annabi ul azim min ar-rusul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi musa da annabi isa da kuma ibrahim da kuma da annabi nuh wa idha akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka annabi muhammad wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghaliza to wadannan annabawan guda hudu da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa gaba ɗaya su aka zo suka ce ba za su iya tsayawa su roki Allah yayi hisabi ba ku je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin mutane sai ayyu a zo wajen Manzon sallallahu alaihi wasallam a bayyana mishi ga abin da ake da bukata Manzon sai ya ce ana laha da ikon Allah ni zan yi wannan ceto a yau shi Manzon ba kai tsaye ba yake zuwa yace Allah ai hisabi ko wannan adda da muke karanta bayan an tsayyana sallah manzo lake ta sallallahu liyal wasilata ku roka Allah ya bani wannan matsayin na in je in durkusa in yi sujada in roka a wajen Allah ya bai hisabi tsakanin bayi shine wanda aka kare sallah muke roka manzo sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akan zai ya samu daman da zai tinkari Allah ya ce wa Allah a yi hisabi tsakanin bayi yanzu kawai da mutum ya rena Allah sai ya ce wa zai kai ka aljanna ba rena Allah bane ba da rena duk wata doka da Allah ya dora a lokacin tukun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai je in al'arshi ubangiji ya zube a lokacin a mushi umurnin ta daga kanka ka tambaya za a baka a lokacin tukun zai ce ya ubangiji a yi hisabi tsakanin bayi ba wa dauki wani a kai aljanna ba a yi hisabin abinda suka zo da shi din da aka wajibi ne mutum ya kiyaye bakar abu mai tsada wanda ya wuce addininka tarka bari haka kawai wani mutum ya zo ya tama wasa da addini da sunan washi malami ne da sunan wane ne daga ran da aka ce yau ka mutu kin mutu an danna ka cikin kawari magana ta riga ta dace abinda ka bari shi suke harare kuma kana raye sun raba ka da addininka yanzu kuma ka mutu hawa suke ya za a yi a wannan din dukiyarka yana haba-haba so yake maka sallah don a biya shi yana haba-haba so yake binne ka don a biya shi kuma saboda kai da kiki ne ka kasa fahimta har yanzu cewa ina aka dosa a cikin rayuwa kana ta biyayya kana ta kaza kana ta kaza a batar da kai a batar da addininka sai rubar da addininka gaba daya ku tashi gobe kiyama tsakanin ku da su wanda suka batar da ku kuna tsine wa juna a gaban Allah Allah ce ku dakata karko mutane dogon surutu wallahi ku kada kansu ku huta da su gaba daya babu wanda shi ya bace ko kuma wanda shi aka batar da shi a wanda shine jagora gaba ɗaya kala li kullin dhi'fun kowa ya da limcin balincin azaba an muku gargadi an ja hankalinku an kwatanta muku ga abinda Allah ya aiko ga abinda Allah yake so ya aiko da yadda sabkar da littafi ya aiko da manzo ya biyo wannan littafi ne bayani amma ka dauki manzon ba a bakin komai ba in son annabi ne kawai da a baki ku yi waka ku yi kidi ku yi wane ne da sunan son annabi amma manzon Allah ya faɗi magana dubunnai baka bi kodai a cikin su ba ina son yake تعصي الإله وأنت تزعم حبه أو أنت تزعم حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كاتك مثلا السروط إن شاء كان سر الله كوني مسو يا النبي أما كون زل يا تأمر لكم إبي هذا لعمري في القياس بديع وأنا أقول أبو ماماكي أتكي حكا ميزا أكثر أبو ماماكي saboda a ka'idar dabi'ar rayuwa da aka sani innal muhibba liman yuhibbu muti'u dukkan mutumin da aka ce wani yana son wani ko wacce tana son wani ko wani yana son wacce to zaka samu akwai da'a da biyayya a tsakanin su ke ce mai gidanki ne ce mai karki kaza ki aikata karki kaza ki aikata karki kaza ki aikata karki kaza ki aikata kuma ki ta daga baki kina ce ai ina son ka mai gida ya za a iya fahimce ki ya za a iya gane abin da kike faɗi amma bacci da bukatan ki hadi idan ya gani a aikace to ka ce kana son manzo Allah kuma yayi umurni ka kibi ina son yake da haka wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin mutane su yi hankali cewa kar ku dauki wasu ababen ceto kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kul ka fada musu cewa wai a yashfa'u lakum shuraka'ukum su waɗannan kuke zaman za su cece ku gobe kiyama za su cece ku awalau kanu la yamlikuna shay'an ko da ciya ba su mallaki komai ba da su suwaye mi suke da shi mi suka mallaka har za su cece ka basu da wala ana magana yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibati wa banihi sarka magana wani malami mi zai ma duk so da ake a na duniya kaf idan ka huta son Allah da manzon shi son da zai biyo baya bai wuce ba son tsakanin uwaye da ɗiyansu to ba ruwan uwa da ɗanta ba ruwan ɗa da uwar shi Allah kuma ya faɗi farata na wani malami wanda ya san ba da kai ka zo anan ka yi taɓa ta makanka lokaci ka yi ta su wasu abubuwa shiriri ta wanda ba dalili a kai kai kokari ka gyara ka ki gyara sai ka je inda bai gyaruwa kuma kai tana dama wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula shaytan ya kasance mai tabar da adam ne zai biya raya maka abubuwa ya rika nuna maka abun da shine daidai alhali ba daidai kin bane ba to karka kai inda zaka rika kiran hallaka hallaka Allah ya ce a la tad'u al-yawma suburan wa'idan wad'u suburan kaseera karka ce hallaka daya ka ce hallakoki da yawa tunda abin ya baci bai gyaruwa daga mutun ya kokari ya gyara ba kan shiga ta tun anan gidan duniya muna fata abin da muka ji na aiki Allah ba mu iko aiki da shi abin da muka ji na bari Allah ba mu iko bari insha Allah wannan aya za mu saki komowa kanta a gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم سيجيبه وبالجمعة سيجيبه إن شاء الله نعم wanda su kama hannunka to gaskiya wannan ban da wani masaniya a kai ban da wani masaniya a kanshi sai dai ku zuwa zaman rasu da muka zo insha Allah kenan za mu tattaro matsala kenan mu san meye ta kumsa sannan kuma da irin amsan da ya kamata a bada a kai kuma Allah ko wanda yake da tambaya kenan yana iya rubutawa kenan sai a rubuta in aka ƙara karatu mutum sai ya kawo ya so zama na gaba daga mun zo sai mu fara da shi ko kuma mu bar shi har zuwa ƙarshe ne sai mu amsa insha Allah ta'ala Assalamu alaikum, wala? Ya samu al'abdu?
Alhamdulillah.
Ayyuka?